ɗabbaka su akan ku ba. Jihar Jigawa ta zo ta yaudari Jami'ar Ahmadu Bello nan ABU, aka ce ainihin jihar Jigawa jihar addinin musulunci ce, ana son a binciki ga wannan Child Rights Act, a tattaro malamai na cikin gari, na cikin jami'o'i, malamai masu ra'ayin criticism, malamai masu suka, waɗanda kowaɗanne irin malamai aka gayyato mu aka tara mu kwana uku ana taro kowace gaba aka bincika aka gyare-gyare. Da suka tashi da ike tsinannu ne sai suka je suka buga wancan nasu din. Wannan da muka yi zaman gyarawa sunayenmu ya bayyana fa, sai suka jefar da shi gefe guda. Amma sai suka kwaso sunayenmu da sa hannunmu da lambobin wayarmu da adreshi da muka sa, sai suka damfara a wancan cewa duk malaman nan sun yarda da wannan Child Rights Act. Muka ce Allah ya tsine muku albarka, ƙarya kuke yi. Abu ne wanda ke kina ganin wai yanzu Albani yana faɗi abin dariya ne. Ana daga cikin Child Rights Act nan yanzu, idan kika iya da'ai wa ɗanki allurar rigakafi, za a iya ɗauri ki shekara biyu babu beli. Kuna ganin abu ne kamar wasa, kamar wasa, za a kawo abu mutane suna ganin kamar wasa ne. Sai tafiya ta yi tafiya, an bi an rugurguza addini, sannan sai kuma mutane su ce anna haza, taya aka yi wannan ya zo. Lokacin da aka zo ƙasar nan za a fara jamhuriya ta biyu, ko wace ce demokuraɗiyya ta biyu, mata cewa aka yi a arewa, mata suka ce ko musulmi ne ba matar da za ta fito saka ƙuri'a, kowa ya ce uwar shi ba za ta fito ba, ƴar shi matar shi ba za ta fito ba. Sai aka zo ana yaudaran mutane, aka sa su ɗan giwa zuru suna waƙa da rana maza ka jefawa, jifa da daddare na mata ne, haka nan ni gani cikin doka. Dokar da farko haka aka ce da ta zo arewa, da rana maza za su jefa ƙuri'a, da daddare fa mata za su jefa. Wai an yi haka ne don alallashi 'yan arewa. Yanzu kun ji ana karanta muku wannan dokar, an san an riga an kama ku a hannu. Ƙarfe 6 na asuba mata ake cewa su fara fitowa saka ƙuri'a, ko ba haka ba ne? Haka ne. Waɗannan abubuwan ba abubuwan dariya ba ne. Amma matsalar da ta faru ita ce me? Ita ce wannan matsalar ta ƙarancin malamai. Malamai su ne waɗanda suka san addini, suka san rayuwa, suka san me ke shiga me ke komowa. Amma waɗanda kawai za su tsibbace sai dai su ba da karatun alwala da tsarki, iyakacin ta kenan, ba su san hanyoyin da za su haskaka wa mutane. Ga haɗarin da ke tunkaro ku game da addini, ga haɗarin da ke tunkaro ku game da rayuwa, ƙarancin wannan a cikin al'umma yasa duk abin da aka kawo mutanen mu ba su san haɗarin shi ba. Sai lokacin da matsalar shi ta zo tukuna sai mutane su ce yaya kuma kaza, sai a ce a riga an gama kawai sai aiki. Kina nan yanzu an kai ki asibiti, ba dokar addinin musulunci wadda ta dace da ƙasar Zazzau ko Kaduna ko ƙasar ainihin Sokoto ko wane ne Katsina ko wane ne Sokoto ko Kano, ba ita za a yi miki ba, ta Yahudancin za a yi miki. Me yasa? Saboda malaman da ake da su, da ake kira malamai a waɗancan lokacin, ba su shiga sun yi ruwa sun yi tsaki a samar da tsari ba. Ba a nan Jami'ar Ahmadu Bello bare-baren nan aka yi rikici a kan hijabi ba game da nurse? Hijabi ne. Sai dai ta sanya wani irin hijabi, sai dai ta sanya wanda zai rufe wuyanta da kunnanta kawai. Amma ba za ta sanya koda hijabin da zai kama ta ko zuwa kirji ba. A nan nan Jami'ar Ahmadu Bello, a nan asibitin Ahmadu Bello. Saboda haka ina faɗa muku waɗannan matsalolin ne, ni ina faɗi bane irin yadda galibin masu wa'azi suke faɗi, da nufin a faɗi don a ce kai malamin na ya san abin da ake ciki, da nufin a faɗi a ce kai kaji kuma wasu shegu. Muna faɗi ne don daga bayan aka zo aka ce to muna son zamu wani move, zamu wani yunkuri na tashi domin mu nemi wannan abin, ba mu amintu da shi ba, ya zama ku an wayar da kanku tun kafin haka, kusan ina aka dosa. Amma bala'i ne yake tunkaro addinin musulunci da musulmi, kuma musulmi kadai wannan abin ya shafa. Wanda ba musulmi ba, ba shi da wani tsari, ba shi da wani menene, ranar Lahadi ne zai je ya tsaya kawai tsakanin shi da Allah ke. In ya ga dama, in bai ga dama ba, ba abin da ya hada shi da Allah ranar Lahadin ma ko Asabar. Sai ta shashance shi. Ke kuwa ke ce kike da Qur'ani, ke kike da hadisi, ke za a ce kaza ya halatta, kaza bai halatta ba, kaza daidai ne, kaza ba daidai bane. Nan ne inda matsala take. Ina fatan kun gane wannan da kyau jama'a. Yanzu kamar matsalar da muka fara tattaunawa kwanaki, an samu wani ya auri 'yan shekara 15, ana ta ƙunƙuni akan abin. Waɗannan sanatocin da suke ƙunƙuni akan abin, arna ne daga kudancin ƙasa waɗanda abun bai dace da addinin su da al'adar su ba. Amma kuma irin ƴan matan su ƙanana da ake ɗiba waɗanda ba su kai adadin shekarun da gwamnatin ta yadda da su a sadu da su ba, ake azabtar da su wajen saduwar da sauransu, a watsar da su. Kun san cewa a jihar Enugu wata guda da ya wuce aka gano wani likita wanda aikin shi kawai shine a je a kamo ƴan mata a zo a tara su a gida guda ai ta kawo maza suna zina da su. Kawai duk wanda ta yi ciki shikenan tana haifewa sai a kwace dan me suke da ƴaƴan markade su suke suna tsafatsafi ita kuma kawai sai a kore ta zuwa za a kamo ta da ƙarfin tsiya a zuwa ajeta a kawo kato zuwa mata ciki da ƙarfin tsiya ta haife tana haifewa ta bar ganin dan kenan ita kuma a zo da ita a jefar da ita. Duk wannan babu Child Rights Act sai dan an auri ƴan shekara 15 wadda wata ƴan shekara 15 din Balarabiya in kika ganta sai ki ce shekara ta 30 a nan Najeriya ƴan shekara 15 nawa ne za a gansu jibga jibga kamar wasu manyan mata. Saboda haka abinda nake so ku gane muna kokarin ne mu sanar da al'umma musulmi wani hadari suke fuskanta ba labari kawai muke bayawa ma kana hadisan yuftara ba maganganun banza ne kawai zamu zo mu fadi mu cika kasar shikenan a tashi ba a'a an daure wa zina gindi amma aure kuma fa ba shi da wanda ya goyi bayan shi. Yanzu babu wani sanata kwaya daya wanda ya fito ya ainihin ce yana tare da abinda wannan sanatan ya daidai ne domin yayi daidai da addinin musulunci kuma bai saba wa ainihin dokar da jihar shi ta fito ba. Mu dinnan mu ne aka bari muke ta rikici da arnan nan akan internet su rubuta mu rubuta kai ran nan wani tsinan ne har drama ya zauna ya tsara akan internet ya turo ta me muka iya yi sai dai kawai mai ta karyata shi muna tsine mishi albarka su tura mu tura wai yana bada labarin yadda yarima yazo saduwa da yarinya wai da irin kukan da take da irin a internet yake bada labari daga ina akai posting sakon daga Lagos ne mu da ke bada raddodin akai bakin jini muke koma mune a wurin ƴan uwan mu musulmi. Ku duba irin wannan lalacewa wannan aure ne fa aure ne an rasa wanda zai goyi bayan aure amma in zina ce fa yau inda wata yarinya ce kyakkyawa aka ce gashi yarima yana neman ta sai a ce to sai me ba wayewar kai bace. Yanzu akwai sanatan da zai daga alkur'anin ya rantse da Allah akan cewa in yau an same shi da yarinya ƴar shekara 15 yana lalata da ita waɗannan sanatocin za su fito su tona mishi asiri. Amma aure fa an maida abin ya zama abu na mockery wallahi akan internet yana nan har wani yana rubuta bansa tan iska yayi turanci sai sa bansa tan iska haka yana zagin yarima ne fa akan mai akan aure. Tuesday Life akai makon da ya wuce akan wannan matsalar ce aka gayyato wasu ƴan iska wai su ramatuwa ne wane ne ita tana musulma wai tana fitowa tana buɗe baki arna ba su iya fitowa sun buga misali da yarima ba wai su ita dan a ce ita kanta ya waye mana an samu advocates na zina an samu lauyoyi masu kare zina amma aure kuma fa kowa ba zai kare shi ba shine ma'anar magana annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yadhhara zina zina za ta bayyana zina ta bayyana all over yanzu annabi ya ce ido na zina annabi ya ce baki na yi ya ce kafa tana yi ya ce hannu ne ya ce ya rage azzakari ya gaskata ko ya karyata ma'ana zina ta zama ko ina duk abin da za a sayar yanzu sai an sanya miki hoton yarinya kyakkyawa ga ta nan ta sha jan baki da hoda an fito da duk gabobin jikinta sutu sutu menene alakar siyan sabulu da wannan menene dan za a yi tallan maltina sai an sa wannan me dan za a yi tallan siminti sai an sa budurwa me yasa ba za a sa wani katu wanda yake daga simintin ba a ji cewa wannan simintin yaya ne amma me yasa sai budurwa za a sa me yasa yanzu in kin buga waya ba za ki ji muryar namiji ba sai ki ji muryar mace wannan ba wulakantar da mata wa yadhhara zina zina za ta bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace sai yace wa taksuran nisa'u kuma mata za su yawa wa yakillar rijalu maza za su karanci hatta yakuna li 50 imra'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace hatta yakuna li 50 imra'atan alqayyim alwahid har sai a samu mace 50 mutum guda ke kula da su yana da mata guda ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yana da kanne guda biyar ga uwar shi ga kanwar uwar shi ga ƴan uwa nan ga ƴan uwa can mata ma'ana ba ana nufin wai lalacewar duniya za ta kai namiji ɗaya ya auri mata 50 ba ba haka hadisin yake cewa ba abinda hadisin yake cewa shine ne lalacewa wato rikicewar duniya za ta kai ƙarancin maza da yawan mata har a waye gari mace 50 mutum da yake kula da su ki gwada yanzu ki gani ki je ki tunani mijinki yana rike da ke da kishi yake su ku biyu sannan mahaifiyar shi sannan kannan shi sannan ƴan uwa ta bangare kaza sannan ƴan uwa ta bangare kaza sannan ƴan uwa ta bangare kaza domin in ƙarshen duniya yazo mata za su yawa to mata za su fi kowa galabaita da shan wahala kenan dan duk inda aka ce namiji ɗaya yake rike da mace 50 ku gaya min wace irin wadata ce zai iya gamsar da wadatar da waɗannan mata da duk abin da suke so alama ce ta tashin duniya Allah madaukakin sarki ya kiyaye muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisin kada ku manta dama hadisan da ake magana suna magana akan mata ne yanzu menene alakar wannan hadisin da babi shine inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarshe yake cewa wa taksuran nisa'u wa yakillar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan alqayyim alwahid mata za su yawa ƙarshen duniya maza za su yi ƙaranci har a samu mace 50 namiji ɗaya yake kula da su shine alaƙar wannan hadisin da wannan littafin الحديث الرابع حديث نهدو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين متفق عليه وانا حديثي شيني حديثي نهدو دا جسكين جرنجي حديثا وانا اللتافي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دا جسهادي أبو سعيد الخدري الله يكارا مش يردائي قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ghalabana alayka ar-rijal maza sun ainihin wato janye mana kai maza sun janye ka ba kai mana wa'azi ba ka karantar da mu kullun ka tare a wurin maza faj'al lana yawman min nafsika ka sanya mana wata rana kai da kanka daga cikin ranakun da kai da kanka kake da lokaci fawa'adahunna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaji wannan jawabi nasu sai yayi musu alƙawarin yawman wata rana laqiyahunna fihi yaje ya hadu da su a wannan rana fawa'adahunna yayi musu wa'azi wa amarahunna ya umarce su da su aikata kaza su aikata kaza su rinka yin sadaka su yi biyayya su nemi zaman lafiya fa kana fi ma qala lahunna daga cikin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi musu ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايتي هكني امرأة ني امرأة كو هكني كو كما وانشان وليني لخمسين امرأة ني وانشان كو اما وانا امرأة ني كو ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها babu wata mace daga cikinku da za ta gabatar da ƴaƴa guda uku lahira me yake nufi da gabatarwa su riga ta rasuwa duk wata mace da ƴaƴanta guda uku suka gabace ta zuwa lahira illa kana laha hijaban minan nari sai sun zama kariya gare ta daga wuta faƙalat imra'atun, sai wata mace ta ce, wasnataini, har da guda biyu ya manzan Allah, wadda ƴaƴanta guda biyu suka riga ta rasuwa, wannan ainihin wato mata ita ma za ta samu ainihin wato aljanna, za ta samu kariya daga wuta. Faƙala, sai ce wasnataini, har da wadda ainihin wato guda biyu suka ainihin rasu. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Wannan hadisi jama'a ya zo da ɗimbin ilmomi masu yawa, amma bari mu cire alaƙar shi tukuna da ainihin littafin. Ina son ku gane haka ake karatun hadisi jama'a. Ana karanta hadisi ne ana alaƙanta hadisin da littafi. Wannan littafin hadisai ɗari na mata ne. To kowanne hadisi dole ne mu tsaya mu dubi wace alaƙa ce wannan hadisi yake da ita da mata. Alaƙar wannan hadisin da mata shine mata suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, maza sun karɓe ka. Ashe mata suna da ƴanci a musulunci na a ba su damar su saurari karatu da wa'azi ko babu? Suna da shi. Maza ba su fi su ba. Maza ba wani haƙƙi da suka fi su a nan. Sannan mace tana da ƴancin ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi mishi magana ko ba ta da shi? Tana da shi. Ashe yanzu haka mace tana da ƴancin ta zo ta samu wani malami ta ce, malam nazo in kawo maka kuka ne akan mijina kaza, malam nazo in kawo maka kuka ne akan cewa kullum maza kake wa'azi mu kuma ka manta da mu. Abinda ake so shine kamar yadda Allah ya ce, wa kullu qawlan ma'rufa, ku faɗi magana wadda aka sani a shari'a. Magana da ko a gaban babanki ne haka zaki wa malami, magana da ko a gaban mijinki ne zaki iya wa mijinki, zaki iya wa malamin haka. Amma in ya zama zaki zo gaban malamin ne kina rangwada ko kina fari ko kina magana da take akwai gwalangwaso da muryarki a ciki, wannan kuma munafunci ne. Dan haka dole ne mu tsaya mu fuskanci gaskiya mu ahlus sunna. Ku daina tunanin yaya ƴan bid'a suke kaza, ku daina tunanin yaya kristoci suke kaza. Ku tsaya ku ga yaya yazo a cikin sunna. Akwai freedom of speech, akwai ƴancin magana a musulunci ko babu? Akwai. Yanzu wannan magana, matar da ta faɗi wannan magana, idan akwai mijinta a wurin za ta ji kunya ta faɗa? Idan akwai ɗanta a wurin za ta ji kunya? Idan akwai mahaifinta ko mai ɗaurin aurenta za ta ji kunya? Ashe wannan ita ce magana ma'arufa, magana da aka santa daidai ce a shari'a. Ina fatan mun gane. Saboda haka mata ku gane, wallahi kar ku tsaya kuna baya-baya. Duk abin da ya zama haƙƙinku ne ku zama vocal. Ku fito ku yi magana. Maganan nan ba ta faɗa ba, ba ta tada hankali ba, ba zuwa ce ta ci ɗamara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce, yau ba zuwa an yi mana karatu ba, to karatun mazan ma za mu hargitsa shi, za a yi tashi hankali. Ba da haka, da ladabi ta zo, amma da ladabin sai ta faɗi asalin saƙon. Me ya saƙon? Maza sun karɓe ka, maza sun rinjaye mu, ba ma jin wa'azinka, maza kawai kakewa. Sannan wannan yana nuna me? Duk matar da ta zo da kyakkyawan manufa dole ne malami ya saurare ta, Annabi ya saurare ta, dole ne ya biya mata bukata matukar yana da hali, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya biya musu bukata. Anan ga wata magana, wannan magana ta shafi maza ta shafi mata. Ku dubi matan nan, sai ta ce, faj'alna yawman min nafsika, ka sanya mana rana wadda kai daga kanka zaka sata. Ashe wannan yake nuna yanzu an wulakanta malamai a Najeriya, da za a ce wa malami, to rana kaza da ka sa mana mu ba mu da lokaci, don haka ba za mu zo ba. Ku bar malami ya sa lokacin karatu ya rage. In karatu yana da muhimmanci ku zo. Yanzu jama'a kun taba ganin jami'ar Ahmadu Bello, saboda za ta karantar da mata aikin nursing, ta tambaye su, to yaushe ne ko waccan ku ta gama girki da wanke-wanke ta zo? Haka ake a jami'ar Ahmadu Bello? Haka ake a duk inda ake karantarwa? Amma karatun addinin musulunci jama'a kai co ya zama sai rara gefe ake yi. Ma'anar rara gefe shine yanzu islamiyoyi da yaushe suke aiki? Da yamma, saboda da safe an tafi makarantar boko. Idan makarantar bokon yaro ya shiga aji hudu aka ce an koma da shi na yamma, to yanzu ya rage malamin islamiya ko ya buɗe wani aji na safe dan yaron ya zo da safe. In ba haka ba fa, sai yaron ya daina zuwa, don islamiyar ba ta da muhimmanci, bokon ne yake da muhimmanci. kuma wannan ba Yahuda suka yi wannan sharrin ba, su waɗannan malaman Islamiyya su suka yi wannan sharrin, saboda su suka fara karantar da Islamiyya ba tare da sun shirya karantar da addini ba, kawai karatu suka shirya su ba mutane, da sun maida Islamiyya ta zama Islamiyyar haƙƙan, babu wani yaro da za a fifita akai shi boko fiye da ainihin Islamiyya. Amma sai suka maida kansu Islamiyyar Islamiyyar ce, don haka zuwa za ana alhadisul awwal hadisi na daya an amiril mu'minina, sai ga yara yan shekara 5 da shi malamin dan shekara 20 duk sun tsofe sun yi takwatako, bakin shi na wari, gashin su mashi bai tsaftace ba, wandan shi duk yayi sifirin, komai ya lalace, ba yadda karatun zai daraja. To ba wanda zai so ya ci gaba da kawo dan shi nan, a ce nan gaba dan shin ya girma haka zai zama. Ina gaya muku wannan ita ce hakika, ina gaya muku wannan ita ce hakika. Dan haka laifin farko su malaman Islamiyyar ne suka fara yi kafin kowa yi wannan laifin, sannan al'amura kuma suka zo suka faru a yadda ainihin suka kasance din. Allah madaukakin sarki kiyaye. Dan haka malami shi yake sa ranar karatu, shi yake sa lokaci. Wanda ya ga muhimmancin karatun ya zo, wanda ya ga rashin muhimmancin karatun kuma ya bari. Jama'a kun fahimce ni da kyau? Wannan shi ne tsari jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To aka ce sai annabi ya musu alƙawarin wata rana wadda ya haɗu da su a wannan wuri. A wannan wurin da suka zo, ba a bada labarin cewa sun zo tare da mazajensu ba. Wato akwai wasu fulani ne da aka je aka ce za a karantar da matayensu. Sai suka ce wai namiji ne zai karantar da su? Addini fa za a karantar da su. Suka ce to za su tsaitsaya wurin kowa da sanda, yana gadin matar shi ana karantar da ita. Shine a lokacin sai na ce musu amma ban taba ganin ku da sanda kuna biyo su cikin gari suna kawo nono ba. Ko ba haka bane? Matan Fulani suna tawa suna kawo nono. Za ta sanya zani iya ƙauri, ta daga ana kallon hammatarta, ana kallon gashin hammatarta, ana hangen nononta. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yanzu ne aka fara samun kaɗan daga cikinsu suna sa hijabi ɗan ƙarami da gyale. Yanzu ne aka fara samun su za ta zo tana sai da nono, idan lokacin sallah ya tsaya ta yi sallah, da ba abin da ya shafe su da sallah. To me ke faruwa? Ba a taɓa ganin wani ba Fulatani ya taso matar shi da sanda ta taho siyar da nono ba. Amma an je an ɗaukan musu malami ne jama'a. Za a rinƙa koya musu karatun Fatiha aka ce da ƙul huwallahu da falaki da nasi, da tahiya da salati. Matakin farko na karatun ke. Saboda an binciki matan garin gaba ɗaya babu wadda ta iya Fatiha. Ligage ne na Fulani jama'a, a nan jihar Plateau ne fa. Ligage ne na Fulani aka je aka tara su aka yi musu wa'azi. Tambayoyin da suka rinƙa yi sai aka fahimci gaba ɗaya ba sa yin sallah matan. Da aka zo aka bincika sai aka samu ba wadda ta iya ainihin karatun Fatiha. Da muka zauna sai aka ce to matakin farko yanzu a fitar da syllabus, a fitar da manhajar karatu. Abin da ake so su iya yanzu shine Fatiha da ƙul huwallahu da falaki da nasi. Shine aka ce to an samu wuri aka je aka yi rumfa aka ce za a rinka karantar da su. Aka ɗauki malami tun daga garin Jos zai rinka ainihin zuwa, aka sai mishi babur. Nan da aka je karatun sai aka samu mazajensu sun tsaitsaya da sanda a wuraren. Lafiya suka ce saboda za su yi gadin matansu ne tun da namiji ne zai karantar. Amma fa maza suke shigowa suna kawo nono suna durƙusa suna dama musu nono. Jama'a kuna fahimta ta? Wannan ba labari ne nake baku ba, ina gaya muku me ake ciki a matsayinku na mata waɗanda ku malamai ne ko nan gaba za ku zama malamai. Ku san irin matsalolin da muke fuskanta a yanzu a fagen da'awa. Kuma dole ne ka bi dare, ka hana idonka bacci, ka tashi ka zauna shiru kana nazarin ya za a bullo matsala ka ba, shine malami. Dan haka malanta ba irin yadda mutane suka ɗauka ba, a kawo maka zakka nan ka ci, nan a kawo maka kuɗin marayu ka taushe, nan a kawo maka kaza ka sai shaguna ka sai gidaje, ana cewa ai malam wani ai malanta ta karɓe shi. Ba wannan ke malanta ba, ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi jama'a. Malanta aiki ne na annabawa jama'a, babu annabin da ya taɓa mutuwa ya bar wata dukiya. in sun bar dukiyar mai take zama sadaka take zama ƴaƴansu da matansu da magadansu ba su cin komai dan a nuna mutane waɗannan mutanen ba duniyar suka zo samu ba dan haka ya kamata ku fahimci waɗannan maganganun duk sanda nake karatutuka ko nake wa'azozi ko irin waɗannan za ku ji ina da yawan misalai da nake bugawa Allah ne shaida bana kawo misali ɗaya da nufin bada labari ina son ne daga cikin labarin menene zamu tsaya mu yi izina mu dauki wa'azi yaya zaki bullo kanki randa matsala haka ta faru kika zama malama domin matsalolin addinin musulunci ba sa karewa suna karuwa ne ma da gurgurdan yadda rayuwa take kara gaba yanzu mai yiwa baki taba sanin wannan abun mamakin ba a ce wani ya auri ɗan shekara 15 an fito ana ta mita amma kuma ga wasu can suna zina da ƴan shekara 13 14 ƴan kaza ga wasu can sun tara ƴan mata ane musu cikin shege ba wani sanata da ya fito yayin magana zaki mamaki miwa baki taba sani ba ya akai mutane su bar matan su shigo cikin gari tsirara suna siyar da fura da nono kudin da za su samu gaba ɗaya ba za su kai naira 5,000 ba a wuni amma ya bar matar shi ta shiga ko ina ta shiga kowane gida ta shiga kowane shago ta shiga kowane ɗakin samari ta shiga ko ina ne fa ta je ta dama fura ta siyar amma fa bai yadda malamin addini ya zo ya tara su 30 ko 40 ya koya musu Fatiha ba jama'a wannan matsala ce ga mai wa'azi ko ba matsala ba matsala ce amma abin da yasa abubuwan ke ba ku dariya galibin ku kuma malaman islamiya ne shi kuma malamin islamiya dan ta kife ne ba ruwan shi da matsala shi da in yazo ya dura muku hadda sai gaba oho matsalan musulunci shi ma matsala ne shi kanshi ina ruwan shi da matsala malamai su ne suke tinkaran matsaloli ya za a yi ai maganin su ya za a yi ai maganin su amma malamin islamiya fa abin da ya shafe shi ya wanke rigar shi ga yi kawai shi ke ne ya hau jincan ɗin shi ko ya hau mashin ɗin shi roba-roba ko wane ne shi kawai ta gyaru amma matsalolin addinin musulunci malamai ne suke tsayawa suna tunkararsu to in har kina fatan ki zama malama ne ba malamin islamiya ba malaman addini to sai kin shiryawa matsaloli za su taso kuma a taho wurinki ana neman shawara wani abin aka zo sai ki ce aje a dawo ba dan baki da lokaci ba yanzu amma kwakwalwarki ta yi zafi saboda waɗannan bayanan baki san menene zaki ce ba sai kin yi nazari dan haka ku ji wannan hadisi da kyau sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mata wa'azi ya umarce su a cikin hadisin ainihin wa'azin da ya musu ranar sallah daga cikin umarnin da ya ba su hadda yin sadaka ya ce mata ku rinka yin sadaka na shiga gidan wuta sai na ga ku kuka fi yawa mata su suka fi yawa a cikin gidan wuta masu shan azaba mata kuma su suka fi yawa daga cikin kayayyakin jin daɗi a cikin ainihin aljanna sarki ya tabbata ga Allah laifinsu da zagi da tsinuwa da wulakanta maza da rena abin da namiji ya yi shi ne yake kai mafi yawancin mata cikin wuta a aljanna kuma abin da ya sa mata suka fi yawa saboda namiji ɗaya zai iya mallakar mace 1,000 ta aljanna don haka sai zama a aljanna mata suka fi yawa a wuta kuma mata suka fi yawa to ko kin ga waɗannan hadisan karki ainihin rude can ana magana mata da suke laifi su suka fi yawa don haka mata su suka fi maza yawa a cikin wuta sannan mata na aure su suka fi yawa a cikin gidan aljanna saboda matan aljanna da za a baiwa 'yan aljanna sun fi mazajen yawa me nake so in ce anan da ya musu wa'azi sai ya ce ya gano cewa mafi yawan abin da ke kai su wuta shine zagi tsinuwa rena miji rena alherin da miji ya yi da makamantansu to me maganin haka wata mata da kanta ta miƙe ta ce walima ya akai muka fi kowa yawa a wuta sai annabi ya faɗi sirrin to sannan sai ya ce to ga maganin maganin shine mai ayi sadaka wannan ta ciro ɗan kunne ta yi sadaka wannan ta cire zobe ta yi sadaka wannan ta cire abin wuya ta yi sadaka duk da suke ta sadaka wata mata ita ba ta zo da abin sadaka ba sai da ta je gida sannan ta ɗibo sadakar ta ta zo ta kawo matar Abdullahi ɗan Mas'udin hajiyar birni ce tana da kuɗi don gwalagwalai ta ɗibo masu tsada ta taho za ta je ta kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sadaka sannan wannan yana nuna idan aka zo wurin yi wa mata wa'azi idan akwai wani da ake buƙatar zai ba da wata gudunmawa babu laifi a je da shi. Domin a cikin wancan hadisin an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da Bilal. Bilal ne yake bi da zanin shi ko da ainihin wani yadi, yana bi yana kakkarban wannan sadaka yana tattarawa. Duk wannan yana nuna mana addinin musulunci in an tsaya akan gaskiya, dama shi akan gaskiya yake. In kuma ba a tsaya akan gaskiya ba, to shi dai musulunci akan gaskiya yake. Ko kun fahimta jama'a? To wannan ya nuna ƴancin mata ane musu karatu, wata ta yi tambaya kenan ko wasu ta yi tambaya. Don ga wannan mata sai take cewa to na ji ta ce wadda ainihin ƴaƴanta guda uku suka rasu, to wadda ƴaƴa biyu suka rasu fa? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadda wadda ƴaƴa biyu suka rasu. Wannan hadisi ya zo a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari da isnadi hasan ko kuma sahihi. Wata mace ta ce har da mai ɗaya, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce har da mai ɗaya, wadda ta mutu ai wadda ɗanta guda ɗaya ma ya mutu, to ita ma zai ainihin kare ta daga aljanna, to ai daga wuta. To amma kun san da gwargwadon yadda al'amari yake ɗaukaka na sababi, da gwargwadon yadda ake ƙara samun daraja, wadda ƴaƴa uku za su kare ta daga wuta, ai za ta samu kariyar da mai ƴaƴa biyu ba za ta samu. Mai ƴaƴa biyu za ta samu kariyar da mai ɗaya ba za ta samu. Don haka asalin hadisin yana nan a wannan falalar, amma yana nuna ɗa uku ya fi ɗa biyu falala, yana nuna ƴaƴa biyu sun fi ɗa ɗaya falala. Wannan shi ne abinda ainihin saƙon yake cewa. Sa'annan wannan ya nuna rahma Allah maɗaukakin sarki ga bayin Allah. Daga cikin rahma Allah ga bayin Allah shi ne dukkan ɗan adam ya taɓa haihuwa ko bai taɓa haihuwa ba, ya san irin kyakkyawan alaƙa ta soyayya da ke ƙauna da ke tsakanin ɗa da uwa. Shi yasa annabi bai ambaci uba ba a wannan hadisin ba, ku ga haka ba? Annabi bai ambaci uba ba, bai ce duk wanda daga cikin ku maza ko mata sai ya ce mace. Don haka hadisi yana bayyana wannan darajar mace ce za ta samu. Hadisin bai bayyana uban ɗan zai samu wannan darajar ba. Innama an samu wani hadisi sahihi wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar alkiyama ƴaƴan da suka mutu za a ainihin wato shimfiɗa su ko kuma za a jera su a gaban aljanna. Kowa in ya ga iyayen shi sai kamo hannayen iyayen nashi sai ya shiga da su. Amma kun ga wannan falalar da ta zo cikin wannan hadisin, falalar mece ce? Falalan mata ce. To waye ce an manta da mata? Waye ce an wulaƙanta mata? Yaushe mutane ba su ji karatun musulunci daga bakin musulmi ba, za su ji daga makiya addinin musulunci su je su yi hukunci akan cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata? Akwai wanda ya tauye haƙƙin mace irin addinin kafirci? Akwai wanda ya tauye haƙƙin mace irin turawan yamma, waɗanda har yanzu suna contemplation ne, ana tantama ne akan cewa shin ita mace tana daga cikin mutane ma ko kuwa wata dabba ce ko wata halitta ce daban? Aka ce domin an gane hormones, ƙwayoyin halitta, sinadaran halitta da ke jikin ɗan adam ba irin shi ne a jikin mace ba, don haka anya mace ma mutum ce? Wannan shi ne philosophical theory, waɗannan ita ce aƙidar da ke cikin tunanin Turawa. Don haka kawai yanzu yadda motar nan ta ban ɗauke ta a bakin komai ba, in ta ɓata min rai sai in jefar da ita sai in sai wata, ba zan yi nadama ba. Bayan shekara 30 ba za a ce oh Allah sarki, Allah ya ji ƙan motar nan, kai ta yi maka hidima, oh kai wallahi an yi rashi. Akwai wanda zai damu da ita tun daga ni har wani? To suka ce matsayin mace kenan, kawai ka ɗauke ta ne ka biya buƙata ka yi amfani da ita, kawai in ka gama dump it and go, jefar da ita kawai ka yi gaba. Don haka sai ku samu saurayi ɗaya yana da 'yan mata shida a ƙasar Turai, amma sai a yi ta yaba mishi a ce kun gan shi karatun shi kawai yake ba ruwan shi da fitina. Amma fa da uban da dattawan anguwar da limaman kiristoci ko na musulunci na anguwar sun san cewa wannan saurayin yana nan yana da yaudarar 'yan mata 'ya'yan mutane. Yanzu haka ake rayuwa a nan. Yanzu ɗanki idan bai kawo rikicin aure ba ba komai, amma ya je yaudari 'yan wannan. Abin da suke kenan. Duk wannan fa 'yan mata ake wa haka. Akwai 'yan mata ko akwai matan da suke yaudara samari haka? babu. Kuma duk wannan aqidar fa ina so ku bincika da kyau ku gani. Tana cikin turawa ne da waɗanda ke kwaikwayon turawa kamar mutanen Bariki da sauransu. Babu ƙauyen da zaki kama hanyar Kano din nan kije ki samu ana fama da irin waɗannan fitintunun na ƴan mata da samari. Ba sa fama da su. Saboda yarinya ce shekarar ta 12 za a fara sa mata magana aure. Tana cika shekara 3 sai ai aure a kai ta ɗakin miji. Shi yasa ran nan da aka yi Tuesday Live muna ta yunkurin mu waya bamu samu ba. Sai wata yarinya da ke wurin ƴar jarida ce da hijabinta sai ta narka musu wata magana sai muka ce alhamdulillah. Tace da hayaniyar da kuke hayaniyar banza kuke yi fa. Tace dan wannan abin da kuke magana a arewa ita ce al'adar din mutanen arewa. Mutumin arewan da ma a yanzu dan shekara 50 ko 60 ne uwar shi ba aure ta ƴar shekara 15 ba ƙarshen ta ma wani mugun abu ne. Dalibi uwayen duk waɗanda suke magana a yanzu da sauran dattawa da sauransu uwayensu an aure su ne shekara 12-13 wadda ta shekara 15 ko ta zama gansamemiya. Ta zama gansamemiya ta ce kuna hayaniya ne ta ce ba ku ja arewa ba mutumin da wannan abin ya dame shi ba saboda al'adarsu ce. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Muttafaqun alayhi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana aiwa mata wa'azi daidai ne. A ware musu rana da za a karantar da su daidai ne. Idan ba ai haka ba su neman wa kansu wannan yancin. Ina fata an gane. Amma duk waɗannan mata musulmi irin su wannan ramatu din fa wata ce mai baki kamar bakin jaba zaki ganta ta zo tana magana kullun a NTA tana magana haƙin mata wane ne tayi ta surutu dukkan su ba wanda ta taba fitowa rana daya tace an bar matan arewacin Najeriya da jahilcin addini. Lokacin da muka je wannan taron nasu a nan Kaduna yau shekara 3 fa sai da tashi ne ce duk wannan hayaniyar da kuke fa har yanzu ban ji mutum daya ko mace daya da ta tashi tana magana a kare haƙin mata game da matan nan suna zaune ba a karantar da su addini ba. Ba wanda ya tashi ya magana ga malamai ga ƴan boko masu da'awar sun je Sudan sun yi karatun ƙarya na addinin musulunci. So da haka duk wannan yanci da ake magana na mata fa ba wanda yake maganar mata su san addinin su fa. Duk wani wanda kuka je yana magana karatu fa an danna mata ba sa karatu yana nufin karatun boko ne fa. Ba wanda yake nufin cewa an danne su ba sa karatun addini. Karatun boko abin da yake nufi kenan. Allah ya kiyaye. Al-hadithul khamis hadisi na 5 an asma daga asma'u qalat asma'u tace ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama fa qalat wata mace ta zo ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ihdana tahibu fi thawbi kaifa tasna me kake gani idan daya daga cikin mu tana haila a cikin wani tufafi wato tana sanye da wata riga ko wani hijabi ko wani zani ko skirt ko dan dress pant kuma tana haila yaya za ta yi idan jinin haila ya zuba a jikin wannan hijabi ko riga ko zani. Kala sai ya ce ta huttuhu sai ta kankare shi summa taqrisuhu bil ma'i sannan sai ta cuɗa wannan wuri da ruwa watan ba'uhu sannan sai kuma ta ɗauraye shi watu sallifihi sai ta ci gaba da sallah da shi. Fassara waɗannan kalmomin kenan ma'anarsu kenan ta huttuhu hatta shine sharewa in danye ne in busashe ne kankarewa summa taqrisuhu sannan sai ta sa ruwa ta cuɗa shi qarasa ya cuɗa shine summa taqrisuhu bil ma'i sai ta sa ruwa sai ta ciccuɗa shi watanbahu sannan sai ta sa ruwa sai ta ɗauraye shi. Matakai nawa? Mataki 3. Yanzu wannan hadisin yana karantar da mu ashe hatta al'amuran jin kunya mata suna da ƴancin zo su tambayi malami. Na'am. Babu wanda ya hana a cikin Al-Qur'ani ko hadisi. Al'adun mutane su ne suke takura su. Amma a addinin musulunci ba a hana. Ki zo ki tambayi malami. ala gafarta malar jinin haila ne zuba a jikin tufafi na duk matar da tace baki kyauta ba ke wanda baki da kunya ai kike wa malam irin wannan tambaya ita din da tayi wannan magana ta zama yar bid'a ta saba ma hadisi hadisi gashi ya ce mata suna yi kai al'amari ya kai har wankan haila suna zuwa su tambaya annabi ya ake wankan haila annabi bai kore ta yace tafi ba mu rimar kunya ba zaki tambayi mata ba zuwa ta yace ya manzon Allah na zo ka koya min wankan haila manzon Allah yace ki samu ruwa sai ki samu audiga da turare sai ki je ki wanka sai ta ce ya zan yi ce ki je ki wanka anan ne ji nauyi ya zan yi shine sai Aisha ta kama hannunta tace ki je ki wanke jikinki da ruwan tsaf idan kika wanke jikinki sai ki sa wannan audiga sai ki rinka dangwalo turaren nan sai ki bi kina shashshafawa a daidai duk inda kika san jini ya wuce saboda me karnin jini da ke tashi a jikinki ya daina tashi haka mata suna da yancin a karantar da su addinin musulunci mata suna da yancin su yi tambaya wannan shine freedom of speech din wannan shine women rights in Islam wannan shine yancin mata din this is the status of a woman in Islam wannan shine matsayin mace ku je ku karanta sultan.org sultan.org akwai documents da articles da yawa da muka zuba akan internet a wannan babin dangane da abubuwan da suka shafi darajojin mata matsayin mata a musulunci haƙoƙin mata da turanci aka rubuta su in Allah ya so zan yi muku printing daga ainihin abin nan dinmu za a zo a aje nan wanda take so daga cikin ɗaliban makaranta nan ba ta da damar hawa internet ta je ta ɗauka ta yi photo start wanda ta iya turanci ku je ku karanta ku gani abin da nake so in ce a nan shine wannan hadisin ya halatta bayan tambaya da ya halatta mace ta yi ya halatta ta yi tambaya akan komai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da su bayanai dangane da abubuwa da suka shafi irin wannan na jin kunya ko sakayawa har sai ainihin wata ta tambaya ya manzon Allah yaya ake yi namiji yayi kama da mace ai namiji yayi kama da da a haife shi yayi kama da uba ko yayi kama da uwa manzon Allah ya bayyana yana bayani sai wata mata sai ta ce ah mace tana zubar da mani ne ashe annabi ya mata bayani babu abin da ya hana idan ba ku tsaya kun tambayi malaman ku sun koya muku addini ba kya je wani arne yana koyar da ke biology ya je yana yin hoton farji a gaban ki yana kuma fadin yadda al'amari yake rike doruna yace duk wanda tayi dariya tayi mishi iskanci ya mata bulala ba haka suke ban suna karanta da biology ya kamata ku gane wannan addini namu ya samu kanshi ne in a cultural package ma'ana wasu ne suka dauki addinin suka saka shi a cikin jaka ta al'adun su sai suka yi ta karantar da addinin da al'adu haka sai suka fassara wa mutane wannan al'adun nasu sune addini addinin musulunci yana da tashi al'adar ta kunya amma kuma kunya tana da iyaka idan kunya za ta hana a karantar da addini ta yi damage ba yadda da ita ba dan haka wannan hadisi yana karantar da mu haka sannan wannan hadisi yana nuna mana jinin haila na jasa ne to wannan ita ce ingantacciyar magana jinin haila na jasa ne to bayan jinin haila babu wani jini wanda yake na jasa ku karanta littafin ad-durar bahiya tare da ainihin sharhohin shi guda biyu sharhin ad-dararil mudiyya na shi shaukani da kuma sharhin ar-rawdatun nadiyya ta ainihin siddiq hasan khan jinin haila na jasa ne to jini da ke zuba a jikin dan adam saboda yayi tintibe ko gwalando ko jambofa ba najasa bane saboda babu dalili akan cewa najasa ne jinin da ke zuba an ana yanka rago ko kaza ko zabofa ba najasa bane to cewa ba najasa bane kuma baya nuna abinda mahautan yau suke aje a tattara jini a dafa shi aje ana sa mishi ainihin wato magi da kafi zabo kuma ana ci wannan haramun ne a ci domin damun masfuhun ne jini ne mai kwarara jinin da ya halatta a ci shine jinin da asali Allah bai halice shi a mai kwarara ba shine saifa saifa jini ce hanta jini ce to tunda ba mai kwarara bane to ya halatta amma jini aje za a yanka sa akwata sai a tara daro ya zuba sai a je a shanya shi ya sha rana, sai a zo a zuba shi a faranti a soya shi, a zo a barbada mishi magi. Mutane suna ci kamar ƴaƴan mayu. Wannan bai halatta ba, bai halatta ba, sam haramun ne. Amma nan muna magana a babin najasa, ko ba najasa ba, to ba najasa ba ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sa'an nan kun ji yadda ake wa najasa, jama'a. Idan ɗanki ya kashi, ba wai wannan wando za ki je a jefa a bokiti ba. A je a zuba ruwa da omo, ana jagula kashin da omo. Ba haka sunna ta ce ba, abinda sunna ta ce a fara hat. Menene hat? Shine a share shi tukuna, in ya bushe a kankare. Abinda rigar ko zanin ya tsotsa ya makale jikin shi, shine ake sawa ruwa, ake sawa ku kiyaye. Ruwa mai tsarki, mai tsarkakewa, ba ruwan najasa ba, ba ruwan omo ba. Dan haka a lokacin da zaki wanke wannan wando da yaro ya kashi, kika bi kika zazzage kashin a gefe guda, kika sa wani abin nan tsumma kika share, ko kika sa wani ice kika share, kika iya sharewa, to wannan abu da ya rage a jiki, in kika tashi zaki tsoma shi a ruwa ne mai tsarki, mai tsarkakewa. Ki qars. Menene qars? Shine ki cuda shi. In kika cuda shi, ki sake sa wani ruwa, ki sake cuda shi har ya kai lokacin da zaki dauraye shi. To abinda ake nema shine me? Ruwan karshe da zaki dauraye wannan wando na yaro ya zama an cire wandon kamar yadda ruwan yake, haka yake. Babu wari, babu ɗanɗanon kashin, babu gugguɓin kashin. To in aka yi haka ya tsarkaka. Shi kuwa wandon sai an koma an shinshina shi, an ji babu warin kashi. Sai an koma an ainihin tabbatar da cewa babu shaida, babu jaje-jaje na kashi ko baki-baki, babu karni, ba wani abu. To idan kika yi iyayen ki haka bai ba, shine sai ki amfani da wata hadda kamar omo, sabulu, soda ko makamantan haka, sai ki sa, sai ki wanke. In kika wanke, ki tabbatar da cewa kin ɗauraye, to ruwan ɗaurayewan na ƙarshe sai an tabbatar da cewa babu warin kashi, kuma babu ƙanshin omo a jikin shi. To ya tabbata ya tsarkaka kenan. Idan kika yi haka, to shine kin bi hanya ta shari'a. Dan haka sai ku kiyaye da kyau. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mala ya ce wannan shi muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim ainihin sun ruwaito shi. Wa alaikum assalam. Na'am. Hadisi ne ya tabbata, amma me ta ce? Cewa ta yi fa’il lam ya zahabi dam, idan na wanke, na wanke, na wanke, ma'ana na yi iya ƙoƙari na, amma sai ya zama shaidar jinin tana nan, ko shaidar kashin tana nan, wato na yi iya ƙoƙari na, sai ce ya fi kilma, ruwan da kika yi amfani da shi ya isar, wala ya durruki asarhu, wannan kuma shaida ta shi da ta rage ba za ta cutar ba. Me ma'ana wannan hadisin? Shine bayan kin gama iya ƙoƙarinki, bayan kin gama iya ƙoƙarinki, to shikenan wannan babu komai. Alhadisu sadis, hadisi na shida. An Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ta ce ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama fa qalat ya rasulallah inni imra'atun ustahadu fala atuhuru afa'da'u salata. فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. wannan hadisi daga as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda. قالت عائشة الله يطهر مت يرضى تكي تشوا جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Wata mata mai suna Fatima ƴar Abi Ubaysh ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan yake nuna kenan, idan zaki auri malami ko idan ke matar malami ce, to sai ki kwana da shirin cewa mata za su rinka zuwa wurin mijinki, don gashi Aisha tana daga cikin matan da suka fi kowa kishi cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana da azababban kishi, amma sai ta fahimci matsayin shi kuma matsayi ne na mai karantawa. Don haka ga wata mata Fatima ta zo tana tambaya, kuma tambayar game da jinin haila, amma Aisha bata ce mishi sai kai hankali, matan nan da ke zuwa wurin ka yan iska ne, ka dai ji irin tambayar haila. Wata mata arziki ce za ta zo tambayar mata haila, ai jinin haila, a'a. Ina son ku gane ka'idar ita ce guda ɗaya wadda ayar can ta faɗi, wa qulna qawlan ma'rufa, magana ce wadda ta dace da shari'a. Idan har magana ce wadda ta dace da shari'a, to sai ku gane wannan. Misali, duk wadda soja ya zo yana santa, duk wadda za ta auri soja tana murna, mai yiwuwa wata ran zai yi juyin mulki ya zama shugaban ƙasa, ita za ta zama first lady. To ta yi tunanin kuma idan juyin mulkin ya juye a kan shi, to za a je a kashe shi ba wanka, ba sallah, ba likafani, za a je a watsar da gawar shi a daji. Ta san haka. Don haka duk abin da za ki dubi alherin shi, to sai ki dubi sharrin shi, kuma sai ki auna. Kina sha'awar ki auri malami, amma daga cikin sakamakon auren malami akwai irin wannan, za ki rinka karakamna da mata. Kina da kishi, to baki dace ba. Kina sha'awar ki auri malami, to ki san cewa za ki wayi gari wata rana shekara biyar an kama mijinki, baki san ina aka yi da shi ba. Kina sha'awar ki auri malami, to ki san cewa kina nan za ki je kina layin asibiti, wata ran za ki je an ambaci sunan mijinki, an ce Allah ya tsine mishi albarka. Ya kamata duk ku shirya irin waɗannan. Ko kuna fahimta ta jama'a? Ba dan koyi ba, saboda me? Akwai gidadanci da ke samun ɗan adam idan ya kasa gane speciality da ke tattare da wane, wato muhimmanci da daraja ta musamman da wane yake tattare da ita, to tana tare da kuma wani haɗari. Misali jama'a, yanzu idan shugaban ƙasa ne babanki, to ki kwana da shirin za ki ji ana yaban shi, ko to ki kwana da shirin wata ran kuma za ki ji ana zagin shi. Turan da kika ji ana yaban shi, idan ke din nan kin iya shiru za ki zaki dare haki ce ai babana ne, a ce a why 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 my first lady, my distinguished, sai ki dake. Haka in kika ji ana zagin shi sai ki dake. Haka ake yin rayuwa, shine ya nuna kin nuna kenan. Amma yanzu ke mijinki malami ne, sai kika je layin asibiti, sai kika ji an ce Allah ya tsine wa na albarka, sai ki je ki aje yarinya, sai ki shawo damara, ki zo ki kwala mata akan simintin asibiti, ba haka ba ne? Sai zama ke babanki malami ne, za ki ji an yabe shi, wata ran za ki ji an zage shi. Duk wannan ina gaya muku yadda rayuwa take ne jama'a. Idan ba ku fahimci rayuwa a haka ba, ko to kuna cikin ruɗani. Domin wata idan sanata ya zo yana nemanta, abin da take gani ya zo yana nemanta, zai aje mata mota da driver, kullum za a kai ta wuri kaza, to sai ta tunanin in aka zo zaɓe na gaba, daga cikin aikin da za ta yi shi ne ita kuma za ta je tana campaign a wurin mata, in ta je wani gidan sai an koɗa mata mari. Ta san haka. Duk wata daraja da za ki ci tana tattare da wani ƙasƙanci, in ba ki san haka ba, to kewa wuya ce. Ya kamata ku gane wannan. Ta san cewa za a iya sanar da zaɓe an ka da mijinta. In aka ka da mijin za ta juya mai baya ne? Ta san cewa lokacin da aka kada shi din nan, to idan an saba yanka musu rago duk sati, to yanzu rago in suka samu ranar babbar sallah ma, to su gode ma Allah, domin dama siyasa ce. In ya ci yana da aiki, in bai ci ba fa ya bar aikin shi, kuma ita ba ta samu ba, yanzu zai koma ne samirinki zai rinka kwashewa yana siyarwa, da gwalagwalanki da zannuwanki da su za a rinka yin cefa ne. Wato wannan magana ina gaya muku ita ce gaskiyar da kadai ne imani da ita, kuma ina ga in ban gaya muku haka ba ban wayar da kanku ba. Domin nan gashi a sayyida Aisha daraja ta samu da ta auri Annabi, ko amma yanzu wanda ba annabi ba babu wata mata da za ta zo tana tambayar mijinta. Haka in wata mata ta zo ta ce wa ai ni ba shegiyar da za ta zo ta tambayi mijina ni din a yo mijinki banza bazara ai ba kowa bane ina fata an gane amma kya gwada kanki da Aisha a ce kai Aisha tana da hakuri a ba hakuri bane Aisha ta san yadda rayuwa take ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to sa'an nan ku dubi tambayar da matar tayi cewa ta yi manzon Allah ashe in zaki wa malami tambaya ba wai tambaya zaki kawai ga tsau ba wannan Fatimatu bintu Abi Hubaysh in ba na manta ba kanwa mata annabi ce amma bata ga cewa tunda yana auren yata dan haka bari in yi addressing din shi in ce wane ga tsau ba sai ta kira shi da girmamawa ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah inni imra'atun ustahadu fala atuhuru ni mace ce wadda kullun ina cikin jini bana tsarkaka ina ma'anar wannan magana kullun a cikin jini nake jini baya dauke mini to amma anan da tace ustahadu ustahadu tace ne ana saka min jini jini na rashin lafiya kenan ba cewa te ahidu ba ina haila wato wani jini ne wanda ya wuce jinin da ainihin aka sani fala atuhuru tace bana tsarkaka kullun ina cikin jini afa ada'u salata to sai in daina yin sallah wato wannan yana nuna a dan iya ilimin da ke tattare da ita ta san cewa wadda take da jini ba ta yin sallah a dan iya karatunta to amma jinin nan kwana 1 kwana 2 kwana 3 to wannan jinin kullun yana nan cikin kwana 30 yanzu na daina yin sallah kenan wannan watan jumadal ula jumadal sani ma na daina sallah kenan to na daina sallah kenan har abada fa qala la sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mata a'a ya bata ansa ko bai bata ansa ba to sai mata abin da ake kira jawabul hakim shine bayan ka baiwa mutum ansa sai ka ƙara bayanin da bai tambaye ka ba sai yace inna ma zaliki irqul wannan wata jijiya ce dake zubar da jini ko kuma wannan jinin jijiya ne ba jinin haila bane me yake nufin jinin jijiya wato wata gaba ce a cikin jikinki take zubar da jini matsayin wannan jini kamar ki buge a yatsanki ne ya rinka zuba kawai shine wata jijiya ce wata gaba ce wani bangare ne na jikinki yake zubar da jini walaysa bihaidin ba haila bace fa iza aqbalat idan haibatuki idan hailarki ta zo fada is-salata to sai ki bar sallah to ya za ta yi ta gane hailarta ta zo shine wannan jini yana zubo mata jawur idan ta ga ya koma bakikirin sai ta ce haila ta zo kun fahimci ka'ida ta farko ka'ida ta biyu yanzu ta iya bambancewa da me kenan da launi ko kafin larurar ta faru ta san cewa launin jinin hailarta yana da duhu to wannan jini kuma kamar an yanka zakara yake to duk sanda ta ga wata ya tsaya ta ga jinin ya koma yana zuwa mai duhu mai karni to sai ta ce to yanzu haila ta zo sai ta daina sallah da gurgurdan yanda yin wannan jini idan ba ta kiyaye ba fa sai ta tuna kafin wannan larurar ta zo kwana nawa take yin al'ada kwana 3 take misali to idan wata yayi sai ta zauna kwana 3 ba ta yin ainihin sallah ba ta azumi idan akai magariba rana ta fadi to sai ta alwala sai ta wanka sai alwala sai ta sallah magariba da isha shikenan sai ta kwana 27 jinin nan yana zuwa amma wannan jini da yake zuwa a matsayin jini ne na larura ta gama hailarta yanzu ta rike kwanakin ta kenan to idan ba ta bambance launin jinin ta da kuma ainihin abin da ya shafi abin nan kwanakin ta bata iya kiyaye kwanakin ta ba to yanzu za ta yi amfani da kwanaki 6 ne ko 7 idan wata yayi sai ta kwana 6 a farkon wata ko ta kwana 7 sai ta wanka sai ta ci gaba da ibadarta wannan shine abin da za ta yi insha Allah shine yace fa iza aqbalat haidatuki idan hailarki ta zo fa da'i salata sai ki daina yin sallah wasu hadisan su suka kawo waɗannan ƙarin bayanan da kuka jina ku karanta su cikin littafin fiqh sunna na ainihin sayyidi sabiq mujalladi na farko babin haila wa iza adbarat idan hailarki ta dauke fa faghtasili faghsili anki dam sai ki wanke wannan jini da ke zuba wato daga jikinki thumma salli sai ki ci gaba da ainihin sallah ma'ana idan ainihin wato fa iza adbarat fagsili sai ki wanka ki wanke jinin sannan sai ki ci gaba da sallah. Kun gane abin da hadisin yake cewa